أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيها كبرك مدسادوا أولنا مسلاة بيتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبدا كراتبنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبد عزيز رحمه الله تعالى ونشين مجلسنا دريد أربعين دبير من عشرين دأكو قوات الربيع الآخر هجرة دقر مكزوى مدينة دبو ايد دريد أربعين دبقي wanda yi daidai da 15 ga watan 10 a kalandar Bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata muna mun shiga shakhsiya ta 40 shine Thabit bin Qais Thabitu bin Qais wanda malam yake mai inkiya da Khatibu al-Ansar mai zance ko mai baki idan an zo an kawo wa kuma kamar yadda muka bayyana wancan satin muka ce ba Khatibul Ansar bane ba Khatibul Nabi sallallahu alaihi wasallam ne kamar yadda Hassan bin Sabit yake sha'irun Nabi sallallahu alaihi wasallama shi ma haka yake Khatibul Nabi sallallahu alaihi wasallama kuma abinda zai kara tabbatar mana lalle Khatibul Nabi ne kalkashin wannan ayar da zamba tashi hadisin Anas bin Malik yake cewa shahida 299 yake cewa an Anas bin Malik annahu qala لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ إذن muka koma bangaren tafsiri ko abin da ya shahi abin da ake kira da asbabun nuzula zan muga da kai maganganu na malamai da suka kawo akan sanadiyyar sabkar da wannan ayoyi na farko na suratul hujurat tunda da kai maganganu wanda malamai suka kawo idan muka koma al-imamul wahidi an-naisaburi wanda ya mutu shekara ta 468 a cikin littafin shi wanda ake kiran shi asbabun nuzula ya kawo bayani ko ya kawo riwaya daga ibni abi mulaika daga abdullahi ibni zubaira yake cewa ya bashi labari lalle da kai wa'ansu mahaya wa'inda suke din kabilar bani tamim da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka zo sai abubakar sai ya daga murya yake cewa manzon Allah ka sanya qaqa ya kasance shine jagoran su madan umar sai yake cewa a manzon Allah a sanya al-aqra bin habis ya kasance shine jagoran su a lokacin nan abubakar sai yake cewa umar ma aratta illa khilafi abubakar kai umar dama baka bukatar wani bil baka bukatar wani abu face ka saba mana akan ra'ayina sai umar yake cewa wallahi ma aratta khilafaka ya Abu Bakar yace bana bukatar ko babu wani kuduri na in saba maka akan abin da kai kake so ni ma ra'ayina ne na fada a lokacin nan sai tacce kuce he ya shiga tsayin karin su sai ubangiji ya sabkar da wannan ayar ya ayyuhallazina
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم تكوي رواية ودا شيما ابن مليكة يكاوتا يجي تيوا الخيرات زاببوب دابيو نمن زن الله صلى الله عليه وسلم سنكس سهلكا شيني أبو بكر بعمر دليل سنت جمرية سجوم من زن الله صلى الله عليه وسلم أكم وأنس مهيا دسك زون قبيلة بني تميم سك زوجهم من زال الله صلى الله عليه وسلم إيه بعد شاورا يؤمر عليهم الأقرب بن حابس إنكم إيه بعد شاورا إكتوا يؤمر عليهم القاقا bin ma'bada a lokacin nan abinda dai ya kai ya kawo ubangiji sai ya sabkar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl ibnu zubair yake cewa fa ma kana umar ba'da zalika yasma'u kalamahu inda rasul yasma'u kalamahu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama daga wannan ranar da aka sabkar da wannan aya ba a taba jin muryar umar ba ta dagu ba a gun manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama dan umar yana ma manzo Allah magana kai ka ce ba komai bane ba yake fada ba sai dai ka ganshi ya rusuna amma dai ba za ka ji abin da yake faduwa manzo Allah wa sallallahu alaihi wa sallama Abubakar a wannan lokacin yake cewa daga yau na dauko kaina alwashi yace bazan taba ba daga muryata gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama illa kaman ma'abucin sirri da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan dai ne daga cikin sababin da ya sanya aka sabkar da wannan aya za mu kan hadisin da malai ya kawo wanda Anas haka da kai dalilin sabkar da kai labari wanda ake badawa lokacin da su ɗan bani Tamim suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo ne su nuna alfaharin su lalle su sun iya larabci lalle sun iya waƙe sun iya zammu sun iya kaza sun iya yabo sun iya zargi a lokacin miyawa kana Jabir bin Abdullah yake bada labari yake cewa lokacin da Banu Tamim suka zo da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka daga muryar su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ku huto mana ya Muhammad ukhruj ilayna ya kai Muhammad ka huto zuwa gare mu ke yake cewa in muka yaba yaban nan ya cancanta akan mutum in muka zarga to wannan zargin wa har abada zai bi dangin ku har ila yau mutaraji a lokacin nan manzo Allah da yaji haka sai yake cewa ai wanda yayi yabo wanda ya yabe ni yaban shine wanda ya cancanta wanda yake yabo ne na kayatattan yabo wanda zai tafi har zuwa tashin kiyama kuma idan ubangiji ya zargi bawa qur'ani ne zai sauko a tare da jibril ya faɗa har zuwa ƙarshen da za a nade duniya har zuwa lokacin wa'iza suqul nushrat sai an karanta wannan ayar an ce ga abin da aka sabkar kamar abin da yawa kan da tabbati ya da abila habi kaga ni ai wannan har zuwa lokacin da za a oye wannan takardun su shahi babu alqur'ani a saman doron kasa za a ringa karantawa tabbati yada abila habib shine Jabir yake bada labari yake cewa sun zo suna alfahari da abin da gare su sai a lokacin nan Aqra bin Habis shine jagoran tahiyar sai yake cewa a lokacin nan yake cewa muna da me zance daga cikin mu kuma muna da me waƙe daga cikin mu kuma muna zammi alfahari a gaban ka ya kai sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu aini ba aiko ni bane ba da waƙe ba kuma ba ai aiko ni bane ba da alfahari ba yace amma dai ku kawo abin da gare ku da kai afon da kai Zabarqan bin Badr a lokacin da yake cewa wani yaro daga cikin su tashi ka faɗi mu dinnan mu suwaye da larabci ya tashi ya fada a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a nemo mini ina Thabit bin Qais ash-Shamsani yake a lokacin nan aka kirawo shi sai ya fara alhamdulillahi allazi ja'alana khayra khalqihi wa atana amwalan afwan wannan maganganun wancan ne wanda yaron da aka tada yake bayani yake alfahari da abinda ubangiji ya ba su na daga dukiya na daga dangantaka na daga kaza ya ba su abinda bai ba kowa ba shine lokacin da Thabit bin Qais ya zo ana mai laqabi da khatibun nabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce tashi ka ba ka mai da musu martaba abinda suka faɗa a lokacin ne ya tashi yake cewa alhamdulillah احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sai yake ce wa da'al muhajirin wal ansar manzan nan namu da kuke gani yazo ya kirayi waɗanda suka yi hijira daga garin makka zuwa madina haka da wanda suka karbo bakuncin waɗanda suka yi hijira daga garin makka zuwa madina min bani ammihi daga ɗan uwan ma'ayin shi yace ahsara an-nasu wujuhan wannan manzan namu yayi kowa kin huska wa azamahum ahlaman kuma yayi kowa girman hali ko kuma girman hakuri a lokacin nan kai tsaye sai waɗannan al-ansar da muhajirin suka falhamdulillahi allazi ja'alana ansara su waɗannan al-ansar sai suke cewa godiya ta tabbata da ubangiji da ya sanya mu ne masu taimakon manzon shi kuma masu taimakon wanda suka yi hijira daga garin makka zuwa madina kuma ya sanya mu ne wazirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya kaddara da mu wannan addinin ya sa mu daukaka mu muna yaki ne muna yakar duk wanda ya kafurce bai ce la ilaha illallah ba wanda ko ya yi imani ya yarda da la ilaha illallah a cikin ranshi yace to tabbas dukiyar shi da ranshi sun riga sun kubuta in kuma mutun ya kiya to tabbas za mu yake shi koda ya so ko bai so ba yace aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat kaga in zance ne wannan a fakaice wannan yayi tsari yayi kyau yayi komi a lokacin nan zabarqan shi jagoran nasu zabarqan bin badr sai yake cewa ina wani yake daga cikin samarin da suka zo da shi tashi ka wake su a lokacin nan da ya kawo wake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku kirawo min Hassan bin Sabit Hassan bin Sabit yazo shi ma ya kama yake wake har sai da lokacin da yake fada musu yake cewa daga cikin waken nasarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waddini afu afu waddini afwatan ala ragmi sari min ma'idin wa hadirin hazwa inda yake cewa wa illa wa rabbul baiti malat akufuna ala hamikum bil mirhafati sawarin a lokacin nan sai Aqra bin Habis yake cewa lalle Muhammad shine wanda ya cancanta ya kasance ya jibanci al'amarin mu yace mun kawo mai zance yayi zance zancen namu bai kai zancen naku ba haka mai wake yazo yayi wake waken namu bai kai waken naku ba dan haka wannan manzon mun yarda mun amince mun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle wannan annabin manzo ne shine lokacin da a wannan a lokacin nan ubangiji sai ya sabkar da wannan aya yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkuruna wannan kissar da kai wanda malin ya kawo dalila wannan daga Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi da kai kissar da shi Sabit diyashi ta bada labari ga abin da ya wakana shine yanda wannan zai ƙara tabbatar maka yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suke tasirantuwa da alqur'ani ba wai kurma a karanta maka ba kaji kira'a mai dadi ka galgada kai kai gaba ba a ka saurari abinda ake faɗa kaji mi ake faɗa ka san ma'anar abinda ake faɗa saboda wannan qur'anin ba an sabko shi bane ba dan wane da wane din kai aka sabko shi ba wani abinda bawa zai karanta a ce alqur'ani face aya daya biyu uku sai ya ji kamar da shine ubangiji yake bayani saboda wannan alqur'anin salihun li kulli zamanin wa makanin a koda yaushe wannan alqur'anin ci yake abinda muke tahiya akan shi shine abinda ubangiji yake fadakartar da mu shine abinda yake mana kashe ni shine abinda yake nusar da mu akan ma'aikata da haka wannan alqur'anin wajibi ne duk lokacin da mutum yake karanta shi ya ji ya tasirantu da wani abu wanda ubangijin shi yake mai magana akan shi kulli ina bayani ina cewa wallahi tallahi ba wanda yake hasara kamar wanda ya maida alqur'ani bayan hannun shi irin wannan abin ne yahudawa suka yi da nasarawa ubangiji ya tirda Allah wadare da su yace fa nabazu wa ra'a zuhurihim wa tarau bihi samanan qalila fa bisa ma yashtaruna kadda kaskasance daga cikin waɗanda aka zarga irin yahudawa da nasarawa yana da kyau a ce wannan alqur'ani ya kasance kullun kana bita shi kana bibiya kana sanin menene aka sabkar da wai ba iya karanta shi bane ba shi bane magwaninta ba a ya kasance lokacin da kake karantawa kana hararo abinda ubangijin ka yake haɗi maka wannan shine gwaninta kuma wannan shine ka cika abinda aka saukar maka dan shi an saurka maka ne dan ya kasance hudan wa shifa'un lima fi suduri, shiriya ne kuma da waraka da abin da yake cikin zukatanmu, ba wai kurin mu meda shi ba, a'a sai in bukata in ta tashi mu karanta duddun ubangijin mu ya ba mu ya biya mana bukatun mu ba, a'a ka karanta ka samu nutsuwa ka samu shiriya ka samu lada ka samu kaza ka samu kaza ka samu ka san menene ubangijin ka ya isar maka na daga wannan sakon. Da haka wannan yake nuna mana lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tasirantuwa matukar tasirantuwa da alqur'ani. Abu Muhammad Thabit bin Qais yarda Allah shi tabbata a gare shi, mutum ne wanda kamar yanda muka bayyana yana da fasaha iya fasaha. Imam al-Qurtubi ya ambato wannan labarin nashi a cikin tafsirin shi, Allah ƙara cikin shi, yake cewa daga Ata al-Khurasani yake cewa ya Thabit ta ba mu labari, take cewa lokacin da Ubangiji ya sabkar da wannan ayat ta farko ta suratul Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. take cewa a wannan lokacin ne baban mu ya shigo cikin gida ya liƙe kofar gida kurum ba huda ya ba kanshi an tare a lokacin nan. take cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa shi, shi kuma hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda yake zama a gaban shi da wanda yake zama a can baya, manzon Allah yana kiyaye huskokin kowa, in baka zo ba zai tambaya. Dai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzon Allah in yana maka magana yana sanyo ka aski kai da ɗaya rana ka ce duk cikin sahabban shi ba wanda ya hiso kamar kai, saboda irin halayya nagari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma kakkamanta ubangijin shi ya mai kashedi akan kadde mai kadda ya maida waɗanda suke ba kowan kowa ba baya ba ya kaddamo da wanda suke kowan kowa a gaban shi. Amma abin da ya wakana da dogon kissa ce, abin da ya wakana wanda Ubangiji yake mai kashe kadda wannan wanda kake tunanin ba kowa bane ba, kamar yadda su bayan ka su kuma waɗanda kake tunanin a za su iya kawo ko ɗan dangi ne ko suna da hali ko suna da kaza ka ɗauke su ne wanda za su fahimci wannan al'amarin. Al'amarin ba haka ba yake ba. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa Thabit bin Qais Abu Muhammad sai ya tura ya ce a tahi an tuntuɓa mai labarin shi. A wannan riwaya da Anas ya kawo ya bayyana mana Mu'az makwabci ne ga shi Salih shi wannan Thabit bin Qais, a lokacin nan shi manzo Allah ya tura ya tahi ya tuntuɓa wai lahiya baya zauwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da wannan mutumin da aka turo ya zo gun Thabit bin Qais sai yake tambaye shi manzo Allah yana tambaya lahiya baka hutawa, sai yake cewa ina jin tsoro ne aiki na dukkan da nayi duk aikin da na san na aikata ya kasance aiki ne wanda yake rusasse, aiki ne wanda Ubangiji bai karba ba, ko kuma in ya karban ya rusar da dukkan ayyuka na, saboda Ubangiji yana cewa an ta'abata a'malukum wa antum la tashurun, aikin ku ya rushe kuma alhali buku ka aka ba da lalle aikin ku ya rushe, dalilin daga muryar ku gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan ne Ubangiji sai ya manzo da aka koma aka bayo manzo Allah labari, a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tabbas kai Thabit baka daga cikin su, bal ta'ishu bi khairin wa tamutu bi khairin, zaka rayu da alkhairi kuma zaka mutu da alkhairi. Mu karanta wannan riwaya ta Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa lokacin da aka sabkar da wannan aya jalasa Thabit bin Qais fi baitihi, Thabit bin Qais kurum sai ya zauna a gida ya killace gidan shi baya hutawa. Ina cewa aya ta daya aya ta biyu ta suratul Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum, yake cewa wa qala sai yake cewa ana min ahlin nari, sai yake cewa iyallan shi lalle ni innan dan wuta ne. Dalilin yana da babban murya, kuma in ya daga muryar shi kamar yadda can bayan mu da muka yi bayani iza naqa baza, idan dai Thabit ya daga murya ko ya yi furuci to he yayi galaba, muryar shi tana kaiwa duk inda ake sa ran ta kai. To shi kuma an ce kadda waɗanda suke ya ku wanda kuka yi imani kadda ku ɗaukaka sautinku akan sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
kuma kadda ku bayyana sauti gare shi a maganganun wanda yake yi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din yanda kake ma abokinka magana yanda kake wanda yake kasanka magana in ka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladabi kake yi muryarka kadda ta daukaka akan muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda kake wani daga cikin mutane magana be dacewa ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan magana to idan kuma kai haka an tahbata amalukum wa antum la tash'urun lalle ayyukan ku za su rushe alhali ku ba ku san ba da lalle ayyukan ku sun riga su rushe a lokacin nan wahtabasa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama dalilin haka sai yake zawwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fasala annabi sallallahu alaihi wa sallama sa'd bin mu'adh bin mu'az manzo Allah sai ya tambaye sa'd bin mu'az akan amma kwabcin shi thabit bin qais faqala sai yake cewa ya aba amr ma sha'nu thabit ishtaka yake cewa ya kai baban amru shine mu'az bin wannan sa'd bin mu'az menene labarin thabita shin da lahiya rishin lahiya ta kama shi ta hana shi zawwa nan majalisin mu ta hana shi zawwa masallaci qala sa'ad sa'ad sai yake cewa innahu lajari ai manzo Allah ya makwabci na ne wa ma alimtu lahu bi shakawa bana sa ran lalle yayi wata rishin lahiya wanda za ta iya hana shi zawwa masallaci qala sai yake cewa fa atahu sa'ad sa'ad sai ya zo me فذكر له قول رسول الله قول رسول الله صلى الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سي انبتا مي magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi kewaka yana tambaya shin rishin lahiya ta hana ka zawwa masallaci ko kuma yane ne fa qala sabit sabit sai yake cewa unzilat hadhihi alaya ai an saukar da wannan ayar wa laqad alimtum anni min arfa'ikum sawtan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan ku kun sani lalle ni innan nahi ku wa qarin murya a gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ana min ahli nari lalle ni innan na riga ina hukunta wa kaina ni innan dan mutane fa zakara zalika sa'ad lin nabi sallallahu alaihi wa sallama sa'ad sai ya tashi ya koma gun manzo Allah ya ambata mai abinda sabit bin qais ya ambata mai lalle shi dan mutane dalilin yana daga muryar shi ko muryar shi tana dabuwa akan muryar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah min tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa bal huwa min ahli aljanna ai wannan bawan Allah sabit bin qais ai dan aljanna ne kaga a waccan riwayar sai yake bayyanawa lalle ya'ishu bi khairin wa yamutu bi khairin zai rayu da alkhairi kuma zai mutu da alkhairi wa marratan saniya karo na biyu daga abubuwan da ya hada sabita zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dan komi ba saboda sanin ma'ana ta alqur'ani da aka sabkar mai da tazirantuwa alqur'ani a tare da su shine lokacin da ubangiji ya sabkar da wannan ayat da take cikin suratu ali imran la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'azabi wa lahum 'azabun alima yake cewa kadda ka taba tunanin wa'inda suke nuna horin cikinsu da yabo da za a yi musu akan abinda ba su aikata ba yafrahuna bima ataw suna horin ciki da abinda suka zo da shi wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna so a yabe su da abinda ba su aikata ba yace to iri-irin wa'annan mutanen fala tahsabannahum bimafazatin min al'azaba kadda ka taba tunanin wai za su sha daga azabar ubangiji walahum azabun alim kuma tabbas suna da azaba wanda take mai radadi wannan zaka gani in ka tsaya ka leka zaka gani kamar da kai ake kai ma baka sha ba sai dai da yawa daga cikin kamar Muhammad bin Usaymin a cikin tafsirin shi ya kawo yake cewa akan mutane guda biyu ne wannan ayat ta sabka sune Yahudawa da munafukai Yahudawa sun san wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun san siffofin sa sun san kaza sai suka zo suka ce ai mu ba kaza bane ba kaza ne suke wannan kuma suna so a yabe su akan abin da suke aikatawa ko akan abin da suke kanshi
haka munafukai idan ka dauka halin su zaka samu sun zo sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za su zo ayi sallah da su ayi dukkan wani aiki na alkhairi tare da su amma dai a cikin zukatan su ba haka bane ba za su ringa buri bagiro da addini to a wannan halin dukkan su wa'annan fala tahsabannahum bi mafasatin min al'azabi kada ka taba tunanin za su samu tsira daga azaba ubangiji kuma hasali ma suna da azaba mai radadi amma dai duk wani musulmi wanda za ya yi aiki na gari wanda ba wairiye ba ce ba a cikin zuciyar shi ba dan wane ya gan shi dan wane ya ce alhamdulillahi ai su wane ai sai alhamdulillahi ai su ne ai kaza wannan duka baya daga cikin in dai shi hasali ko a asali bai yi ba ni riya ba a cikin al'amarin shi amma dai da zaran yayi nihin riya a ciki to tabbas ubangiji ya riga ya rushe wannan aikin nashi shine ya kasance mutun yana farin ciki yana horin ciki da abin da ya aikata ko kuma a'a dan yana horin ciki da abin da ya aikata dan ya kasance bangaren riya ko yayi muhulki ko kuma abin da bai yi ba yace ya aikata dan mutane din su dauke shi a mutumin girki ko wani abu makamanta haka ko kuma a'a ya warware alkawari ne ko dan ya warware alkawari ne ko kuma a'a dan yayi shigo shigo ba zai ne ya cuce ku yayi gaba yake cewa ko kuma dan ya yaudare ku yake aikata wani abu wanda yake sanyawa ku aminta da shi ku yabe shi a cikin addini yace to iri-irin wa'annan fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab tabbas kada ka taba tunanin za su samu tsira daga azaba ta ubangiji wannan kuma ubangiji ya musu azaba ya tana da musu azaba wanda take mai radadi wannan da yawa zaka ga mutun ya shigo ya bayyana gashi ne shi mutun ne ahlus sunna ne kaza ne kaza ne kaza ne kwana kadan daga ya zauna kun saje da shi kurum sai ya yaudare ku yayi gaba to iri-irin su wa'annan aya akan su take fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azabi wa lahum azabun shine mala yake cewa fa aqadat madji'ahu a lokacin nan sai damuwa ta haramta mai barci daddare saboda gashi nan gashi halin shi ne in yayi abu yana so a nuna yana so a yaba yana so a ce kaza in ya bada sadaka so yake a ce suwa da suna bada amma dai ba ta hanyar yaba kurin wannan haka Allah ya dora mai da kai wanda yake da irin wannan cutar ko kyautar zai baka dan Allah zai baka amma dai ba zai baka ba in ba a gaban jama'a ba inda kai dai ne to zai ta kewaye yayi ta dawo yayi ta alai to irin wannan da kai wanda Allah ya musu irin wannan abun to shi Salisu yana ɗaya daga cikin wa'annan mutanen shine lokacin da aka sabkar da wannan aya fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azabi wa lahum azabun alim yace fa qaddat madji'ahu kurum damuwa sai ta nisantar da shi da ko da makwantin shi babu hirar barci yace wa raqqat alayhi hayatuhu wannan rayuwar kurum sai ta dauke shi akan abinda baya iyawa damuwa iya damuwa yace wa khashiya ala nafsihi kuma yaji tsoro a karan kanshi kada ya kasance daga cikin wanda aka tanada musu azaba mai radari yace wa talaqa musri'an ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama kai tsaye ya gaggauta zuwa ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yake cewa inni akhsha an akuna qad halaktu ya manzon Allah ina jin tsoron wa'an kasance daga cikin mutanen da suka hallaka yanhana Allahu an nuhibba an nuhmada bima lam naf'al Allah yana hanamu da muso ayaba abinda bamu aikata ba wa ajiduni ahabbu uhibbul hamda ni kuma na samu kaina ina son ayabe ne duk inda nayi duk abinda nayi ina so ayaba mun wannan ita ce ni tsarin rayuwata abinda nake so kenan wa yanhana Allahu anil khuyala ubangijinmu kuma yana hana mu da mu ringa jijji da kai mu ringa nuna isa yace wa inni umri'un uhibbul jamala kuma ni mutun ne wanda Allah ya jarrabe ni da son kyau so nake in sa mai kyau in sa hula mai kyau in sa takalmi mai kyau in kade agogo mai kyau in yi kaza in yi kaza kuma ubangiji yana cewa fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab wa yanhana Allahu an narfa aswatana fawqa sawtika kuma Allah yana hananmu mu daga muryar mu sama da muryar ka wa ana rajulun rafiqus sawti kuma ni mutun ne wanda Allah ya ba wa murya wanda take dagagga fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya zabit ya kai zabit amma tarda an ta'isha hamilan shim baka so ko baka yarda ba ka kasance kai rayuwa wadda take cike da godiya ta ubangiji wa tuqtalu shahidan akashe ka a matsayin shahidi wa tadkhulul janna wa tudkhilul janna kuma asanya ka gida aljanna baka san haka fa hadha kanu duk da wannan
dan taliki ne mallai yake yi wannan shine abin da mallai ya kawo wannan daga abin da yawa kana daga da sabit yarda Allah shi tabbata a gare shi duk da kasancewar irin wannan kissar da kai a cikin kalkashin tafsirin da tafsirin Qurtubi ya kawo shi daga riwaya ta riwaya ta Abba al-Khurasani lokacin da yazo yake hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka sai ubangiji ya sabkar inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur a lokacin nan sai ya liƙe kohoshi tunda wannan ayar daban ce da wannan ayar wala tahsabanna alladhina qula tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw shi imam al-Qurtubi ya kawo siyakin wannan kissa a kalkashin wannan ayar inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura a lokacin da shi sabita sai ya liƙe kohon gidan shi har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika aka tuntubi labarin shi sai manzo Allah sallallahu alaihi yake hadiwa a hadiwa manzo Allah shi mutum ne mai son kyau mutum ne wanda yake so ya nuna isa kuma al'amarin kuma gashi na an ce ba a buƙatar mai jijji da kai yake cewa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lasta minhum ya kai sabit baka cikin irin waɗannan mutanen da ubangiji yake zarga yace bal ma ta'ishu hamidan zaka yi rayuwa cike da godiya ta ubangiji kuma za a kashe ka a matsayin shahidi kuma zaka shiga gidan aljanna shine mallai yake cewa hadha kanu ma islami hakaza kanu ma islamihim haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kasance tare da musulmancin su yace fa afraza hadha alwala'i izzatan wa quwwatan wannan soyayya da suka nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai take bance su da samun daukaka da ƙarfi wa khairan kuma da alkhairi sadu bihi al-ard sun mallaki duniya wa qadu bihi al-umam kuma sun jagoranci al-ummomi wannan sakamakon mi sakamakon soyayya su da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama gashi nan idan kai ga abin da zai kasance diddan ka ayi ya sha makance kanshi a gida yace ya hakura da zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in banda soyayya mi yake sanya haka shine mallai yace wa indama takhallal muslimuna an dinihim fi usulina hadhihi almutaakhira kadiba ka gani lokacin da musulmai suka nesanci wannan addinin namu addini wanda yake authentic daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka canza wannan addinin aka sanyo abubuwan da babu su a cikin addini a wannan zamanannukan namu wanda suke na karshe yace afrazatil ma'asi jilan hazilan yace kurum sai aka samu wani jil shine cycle sai aka samu wasu mutane wanda ga sunan raunana albarkacin saba wa ubangiji da suke yi yace quddima qaddama karamatahu li aduhi yisin bada mutuncin su game da abokin adawa su ala tabdin min azhabi a wani horanti wanda yake na zinariya kun zo kun sayar da mutuncin ku akan wani abu wanda ba shi bane ba ubangijin ku yake nema ku aikata ba shi kuma daukaka da mutuncin yana samuwa ne kalkashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da bin alqur'ani shi in dai aka ce an saba to tabbas ba wani abin da bawa zai sabu zai samu in ba hallaka ba Allah kiyaye mu mallai ya kawo mana gaba ta gaba yake cewa sabitun yalbisul kafana fi ardil ma'araka ga sabitu nan an huto ma'arakatul yamama yakin da yawa kana can satuttuka na baya mun ƙara bayani akan shi yakin da yawa kana lokacin Abubakar shekara ta 11 shine tare da tawaga na Banu Hanifa karkashin jagorancin Musailamatul Kazzaba wanda suka yi tudiya na annabtaka a wannan yakin da aka zo sabita da likawarin shi ya tayi da tararin shi ya tayi ya sanya likawarin shi ya shafa tararin shi ya tsaya yana jiran kota kwana kuma Allah da ikon shi ya kaddara wannan ita ce ranar rabuwa daga duniya za a koma zuwa ga ubangiji ya ce lamma stanfar abubakar radiyallahu anhu almuslimina ila qitali ahli ridda wal yamama wa musailamat alkazzaba lokacin da abubakar ya yi kira a hadar runduna rinduna ta musulmai zuwa ga yakin mutanen da suka yi ridda suka bar addinin su na musulunci kuma da mutanen Yamama da Musaylamah al-Kazzab yace Sara Thabit bin Qais fi man Sara Thabit bin Qais yana ɗaya daga cikin wanda suka huto dan wannan yakin dan malaku Musaylamah wa bani Hanifa lokacin da suka hadu da rinduna ta Musaylamah da ko kuma kabila Banu Hanifa hazabul muslimina thalatha marratin sun yi rinjaye ko sun yi nasara akan musulmai har so uku ai can baya mun yi bayani akan karkashin Shurabil tawaga da Shurabil har zuwa lokacin da Khalid ya zo ya amshi jagorancin yakin a lokacin nan aka lakkana musu darasi yace fa qala thabitu wa salim maula abi huzaifa thabit da salim maula abi huzaifa sai suke cewa ma hakaza kunna nuqatilu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ai ba haka ba muke yaki lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da shi ba kan mu zaman to manan mata mu zo muna ja baya wa'ansu ɗan tsararu a ce wai amma suna sun yi rinjaye akan mu har so uku yake cewa wannan ba tsari bane ba ba haka mun kasance muna yi tare da manzon Allah ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ja'ala li anfusihima hufratan sai suka yi wa kansu wani dan karamin wani rami fa dakhala fiha suka shiga cikin wannan ramin fa qatala hatta qutila suka yi yaki suka fafata har sai da aka kashe su wa an Anas qala daga Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inna Thabit bin Qais bin Shammas jaa yawmal yamama Thabit bin Qais bin Shammas ya zura nan da aka yi yakin yamama wa qad nushira akfaruhu wa tahannata ya shunhuda likafanin shi kuma ya sanya turaren shi wa qala sai yake cewa Allahumma inni abra'u ilayka mimma jaa bi haula'i ya Allah kai san lalle ni na barranta da da wa'incan mutanen suka zo da shi shine ibtida'i lalle annabi lalle da kai wani annabi bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace na barranta da abinda suka zo da shi shine akan Musaylamah annabi ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa a'tadhiru mimma sana'a haula'i kuma ina neman uzuri akan abinda wa'incan suka aikata in kuna ta na baya karatun mu na baya mun yi bayani akan abinda Zaid bin Al-Khattab yake bayani shi ma irin wannan bayanin yake yi lokacin da aka shigo wannan yaki yake cewa Allahumma inni a'taziru ilayka min firari ashabi wa abra'u ilayka mimma ja'a bihi Musaylamah yake cewa ya ubangiji ina neman uzuri akan tserewa abukaina sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da suka yi shi kuma tsari lokacin da aka zo gwamza yaki bai dacewa musulmai ko runduna ta musulmai ta ja baya in ta ja baya duk wanda aka kashe shi a wannan halin mutunta annaba ita ce makomashi wa man wallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir duk wanda ya sake ya juya baya in ba wai dan sake taknik din yaki ba ko strategin yaki ba to tabbas ya hada da hukumar ubangiji kuma wutar jahannama ita ce makomashi kuma tarda wannan hukuma to shine ne yake bayyanawa shi Zaid bin Al-Khattab yake cewa ubangiji ina barrantuwa da abinda kuma Musaylamah ya zo da shi shi ma abinda dai Thabit bin Qais yake ambatawa yake cewa ubangiji ina neman uzuri akan abinda wa'incan da wa'incan suka aikata shine tserewa da suka yi a fagen baba yace fa kutila a lokacin nan sai aka kashe shi wa zafara al-batl bi-shahada kuma wannan bawa Allah sai ya samu lamani ya samu gatan samun mutuwar shahada yace wa zaffat ruhuhu at-tahira ila al-mala'i al-a'la yace kuma wannan zan wannan ran nashi wanda take tsarkakakka sai ta tashi daga nan duniya zuwa ga al-mala'i al-a'la tawaga wanda take gun ubangiji ɗan gaban koshin ubangiji ai mun sani irin ransu ina take tashi gidan aljanna take tashi direct ta tayi in dai mutun ya samu mutuwar shahada to gidan aljanna ita ce direct ran shi tana gidan aljanna ba dan komai ba yake cewa li tasra bi anharil janna diddan tayi kiyo a cikin korabai na gidan aljanna wa ta'awa ila qanadilin mu'allaqatin inda arshil rahman yace kuma ta koma ta samu mafaka a inda gidan tsuntsaye ko gidajenta wanda aka rataya kalkashin inwa al-arshi gidajen ko inda tsuntsayen da aka sanya rayukan wanda suka samu mutuwar shahada suke kwana ko suke zuwa ya kasance nan ne gidajen su kalkashin inuwal arshi take shine yace da'wa ila qanadil alqanadil huwa jam'u kandil shine gidan tsuntsuwa shine wanda ubangiji ya tanadar musu su kalkashin inuwal arshi ko a bakin inuwal arshi arshi kuma abu ne wanda wata halitta ce wanda babu irin ta ba babban wani abu wanda ubangiji ya halitta wanda yake ta girma da kai riwaya wadda Abu Dawud ya hutar da ita hadisi Abdullah ibn Abbas yanda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda yake ingantacce lokacin da yake bayani lamma usiba ihwanakum ja'ala Allah arwahahum fi jawri fi jawfi tayrin khudri lokacin da aka kashe mutanen da suka halarci yakin Uhud mutane 70 wanda suka yi shahada a lokacin nan ubangiji sai ya dauki rayukan su ya sanya a cikin wa'an tsuntsaye koraye tsamuwayen tsuntsaye wannan tsuntsayen yace taridu anharul janna wa ta'kulu simaraha wa ta'wa ila qanadil min dhahab fi zillil arsh mu'allaqatan fi zillil arsh yake cewa wannan tsuntsayen suna zuwa suna kai kawo akan korabai na gidan aljanna koraman nan kuma mun san su koraman zumuwa koraman giya koraman madara koraman ruwa wanda yake tatacce amma yanda ubangiji masalan jannatin lati wa'ida almuttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asir wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibina wa anharu min asalin musaffa kaga wannan guda hudun koraman nan sune wanda ubangiji ya tanada mana a cikin gidan aljanna wanda za mu dinga kai kawo a kai ba ma kai kawon ba ma in muka so fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun wa yadubu alaihim wulidanu mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in ba sai mun tashi mun tahi ba da kai yara wanda za su ringa kai kawo wanda za su ringa kawo mana in mun so mu sha to nan yana bayani ne akan kamun yaran kamun su samu a cikin gidan aljanna wannan tsuntsayen su ne suke kai kawo suna sha a kowace korama idan sun ga dama su ci daga su tsatsagi duk ƴaƴan itacen da suka ga dama a cikin gidan aljanna yace kuma makomar su ko makuncin su shine wa'ansu qanadil wa'an gidajen tsuntsaye ne wanda ubangiji yayi su da zinariya aka allaka su kalkashin inuwar in kalkashin al'arshin ubangiji aga wannan ai ba karamin gata bane ba shine a wannan halin mu ubangiji ya tattara sai yake cewa ni kuke so kun yarda da abinda na baku ka san in kai bako bakon ya kai bakon karamci an kawo me da kai abinda kake kara da kai abinda kake bukata an sani baya bukatan komi abinda aka mai an mai karshen gata amma dai za a tambaye shi saboda karin karamci a ce mai kana bukatan wani abu a kawo maka aka yace alhamdulillah to a cikin gidan aljanna irin wa'annan wanda suka samu mutuwar shahada ubangiji zai tambaye su da kai abinda kake bukata zai ce ubangiji ma mun bukatan komai ai ka mana kaza ya kara tambayar su ce a fon ya tambaye su idan ya tambaye su a ce ai ubangiji ba mu bukatan komi illa kurum a sake kashe mu a sake medo mu duniya mu sake samun irin wannan mutuwar shahada a sake medo a sake kashe mu wannan shine muke bukata hasso uku a lokacin da ubangiji yake bayyana musa hakika in dai an riga ya an zo ba hira komawa sai lokacin da aka tayar hadisi ne wanda yake ingantacce shine mala yake cewa walitalhaq birrakbil mubarak tahadu da mahaya wanda suke mahaya ne na albarka alladhi qaddama kull shay'in yamlikuhu lillahi fanala hadha ash-sharaf yace duk wanda ya gabatar da wani abu a gun ubangijin shi wanda ubangijin shi ne yake mallaka komai da komai karshen al'amari yace fanala hadha ash-sharaf sai ya samu wannan qaddama kull shay'in yamlikuhu lillahi ya bayar da dukkan abin da gare shi wanda ya mallaka dan Allah ya bayar da wannan abin yace fanala hadha ash-sharaf sai ya samu wannan matsayi wa rafa'a alayhi hadha al-misam sai aka dora mi wannan kambun inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura ai wannan shine sakamako wanda ubangijin ku ya tanadar don ku albarkacin cancantar wannan sakamako da kuka yi kuma wannan kai kawon da kuka yi abin godiya ne gashi nan yau ko ribantin da kai kawo malik yace wa tamadirun hayya hatta ba'da al-maut yace wani abu wanda yake rayayye wanda ya kasance tare da wannan bawan Allah ba a bayan mutuwar shi da kai abubuwan da in ba wanda ubangiji ya mai gata ba baya yuwa a ce wani ya samu irin shi amma dai ka biyo ka ji abinda malam zai ambata maka kissa ce wanda ta shahara wanda ta isnadin ta isnadi ne wanda yake ingantacce abubuwa ne wanda ba kowa yake samun hakan ba sai wanda ubangiji ya datar da shi malik ya ce wa shay'un ghariba wani abun mamaki atasma'una ar-rajul yusi bi qada'i daynihi ba'da mawtihi shin kun taba jin wani mutum wanda yake wasiya da abiya mai bashin shi bayan ya riga ya mutu kare ku ana samu amma dai sun mutu da fas wasiyatahu kuma wasiyar da yayi a tabbatar da ita wa yushabu ila makani dir'ihi lahu suriqat kuma yayi bayani ya bada labari yace ga wani silke nan wani ya sace shi a bi shi wuri kaza a same shi a wuri kaza silken nawa yana wuri kaza an lullume shi da kaza a tahi a dauko a bawa Khalid bin Walid abiya a saida a kai wa Abubakar a saida abiya mini bashin da yake kai na a wannan in ba karama ba ba wanda zai samu haka certain mutun yayi mulkin nashi ya mutu yana bukata addu'a shi ko kuma a'a wani yana bin shi bashi bashin ya ana shi kwance kabari wani yi mulki wani dan Allah dan annabi ku biya mini bashi da wannan abu ne wanda yana yiwa an shayi hakan tana wakaruwa amma dai shi abinda ya bayyana karama shine abinda ba ai ba a idanuwan shi ba shine yazo ya bada labari wani ya dauki kaya na ya tafi ya buye shi ya sanya shi a wuri kaza za ku same shi a tayi amso a ba Khalid ya kai wa Abubakar ga abinda nake so a yi mini ga wasiyata shine malam zai bamu labari yake cewa dan masuhi da Sabit bin radiyallahu anhu lokacin da Sabit ya samu mutuwar shahada yace ra'ahu rajulun fi ayfil madami fa qala lahu yace wani mutum sai ya ganshi a cikin muhurkin shi ɗaya daga cikin mutane wanda ake tare da su sai yake cewa inni lamma qutiltu ya kai wani lokacin da aka kashe ni untuzi'a dir'i aw intaza'a dir'i rajulun min almuslimina wani mutum daga cikin musulmai ya hudda silkina daga jikina kuma wannan da kai wata riwaya yake cewa dir'an nafisa wannan silken nawa tsada gare shi ai ya bayyana maka shi mutum ne wanda yake so ya nuna isa haka wanda yake sai isa abin biye ilimi ai ba ya dauke shi sai abin da wani ya gaza saya to shine yake cewa dir'an nafisa yake cewa wannan silken nawa yana da tsada yace wa khaba'a wannan mutumin da ya dauke shi bai kai shi bai bai wa Khalid a maida wa iyallaina ba sai ya buye shi yace fa akabba alaihi bi rummati yace sai ya like shi da wani dutse yace waja'ala alaiha rajulun yace sai waja'ala alaiha rahilan sai ya dora shi akan laftin shi a wata riwaya sai yake cewa wannan mutumin ga irin dokin shi yana da doki iri kaza kuma idan an tashi neman shi za a same shi karshen dindina a wuri kaza sai yake cewa fatil amir abinda nake so da kai shine ka tafi zuwa ga amir jagorar rundunar nan shine komandan wannan rundunar shine Khalid bin Walid fa akhbiru ka bashi labarin wani ya daukan mun silke na har sai da ya wasafa irin dokin da wannan mutumin gare shi da yanda ya dauke shi da yanda ya lullube wannan dokin nashi wa iyyaka an taqula yace kuma ka shedin ka kace a hadha hulmun fatudhi'ahu yace kace ai wannan ai mulki ne kwaro shikenan ka shanta ke ka shawa maka kalayya ka tuzartar da abin da nake faɗi maka kaga wannan yayi mulki kadda ba wai mutumin da ya dauka kai kurin mulki ne shaka faɗi ne mulki yace ka dahi ka tarsar da abin da nake faɗi yace wa idza ataytal madina yace kuma wasiyata ta biyu abinda zan faɗi maka na biyu shine idan ka zo garin madina fa kulli khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ka ce wa abubakar khalifan manzo allah sallallahu alaihi wa sallama inna alayya min ad-dain kaza wa kaza lalle da kai bashi kaza da kaza a kaina wa gulami fulanun atiqun kuma bawana wani na entar da shi yace wa iyyaka ka shedinka an taqula hada hulmun ay wannan mahalki ne fatudayyahu sai ka tozartar da wannan mahalkin da ka ki hudi wa Abubakar kaga ya me ka shedi guda biyu kadda ka ki hudi wa Khalid ya amso mini kayana kuma kadda ka ki hudi wa Abubakar ya zartar da wasiyata yace fa atahu fa akhbarahu alkhabar sai yazo ya ba Khalid labari Khalid ya amso wannan sirken nashi zo ya ba Abubakar labari Abubakar fa naffada wasiyatahu ya tabbatar da wannan wasiyar tashi yaqulu Abdurrahman bin Zaid Abdurrahman bin Zaid yake cewa bin Jabir rawi riwaya wanda ya rawaito riwaya yake cewa fala na'lamu ahadan ba'da ma mata unfidat wasiyatuhu yace bum san wani ba daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wanda Allah ya kaddara mai mutuwa aka tabbatar da wasiyar shi yace ghayru Sabit bin Qais radiyallahu anhu kuma bayan Sabit dan Qais yarda Allah shi tabbata a gare shi wasiya mutun yana yin ta ne kamin ya mutu kisan ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake horan mu kadda mutun ya huce kwana uku ba tare da ya rubuta ba wasiya ya sa kalkashin matashin shi ba ko kuma ya kirayi wanda ya amintu da shi ya bashi saboda daga ya mutu amini kaza amini kaza amini binnewa amini sallah irin ta ahlus sunna amini binnewa irin ta ahlus sunna kadda amini kukan mutuwa kadda amini kaza dukiyata kashi daya cikin uku na bada a sanya mini tawakkafi ko kuma a'a na ba wani da wani kaza a cikin dukiyata in ya kare haka yanzu a zo a yi raskwada wannan dukiyar da ya ba wani da wani ta kai sulusun dukiyar shi ko bata kai ba in ta kai ƴanciyar in dukiyar shi to a lokacin nan za a nafaza kasa da ƴanciyar a nafaza sama da ƴanciyar to wannan kuma za a zo a tabbatar za a kiraye magada a ce to ya kuke gani za ku iya wa uban ku wannan gadan ko ba za ku iya ba in suka ce ba ma iya ba shikenan wasiyya ta riga ta rushe dinda kasancewar Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana sanya ta daya cikin goman dukiya dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa Sa'ad yace as-sulusu was-sulusu kaseerun ƴanciyar in dukiya ai ƴanciyar ai da yawa ne daga cikin dukiya yace ai ka bar diyanka da wannan dukiyar su fanta ma su more rayuwar su ai yayi alkhairi ka bar su suna ta bin ƴan uwa suna ta bara ku ba mu ku ba mu ku ba wane ya ba su wane ya hada su ka bar su cikin hali shine mafi aula shi kuma Abubakar ɗan sanke me yake naffaza wasiyya a lokacin shi ɗaya cikin biyar yake zawa ya ce to in ta kai ɗaya cikin biyar ku bada saboda da kowani lattijo da yazo bai da kowa ko ya mutu sai wani yaro ko wani yaro ne shi kadai bai da wanda zai gade shi sai wani lattijo a can wani gari daban sai ya naffaza wasiyyar shi ɗan diziyam Umar yarda Allah shabata gare shi kuma Abubakar ya naffaza ta ɗan sanke min dukiya amma dai ma dan ba ta wuce ɗan sanken ba to za a naffazar da wasiyya saboda manzo Allah ya tabbatar da wasiyyar Sa'ad kamin ya kuma Allah kaddara Sa'ad sai ya warke ya tashi yayi dogon fada wallahu ta'ala alam wa fi riwayatin aw ta riwaya fa nazaru fa wajadu ad-dur'a kama qala a wata riwaya sai suka leka abinda ya wadi musu inda za a samu mutumin da irin dabbar da irin dokin da yake da wannan mutumin da inda ya lullube inda ya dora ta akan dokin da abinda aka ruwa mata yace da aka tai kurum sai aka same ta gashi nan abinda ya wadi mai amalkin shine ya tabbata yace wa anfazu wa sayahu kuma suka tabbatar da wasiyyar shi wa hadhihi manqabatun manqabatan azima yace ai wannan fadala ce wanda take mai girma wa karamatan zahira karama ce wanda take bayyananna li hada sahabiyyil mubarak da wannan sahabin wanda yake da albarka yarda Allah shi tabbata a gare shi isan ya a duk lokacin da kaga wani ko kaji ana yaban wani ko kaji ana cewa wani yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaza hamma ya mai damanin gidan aljannatu wallahi ba a banza ba duk da kasancewar abinda na manta wannan riwaya ta biyu wanda yake cewa ya sabit a matar da an ta'isha hamidan wa tuqtal shahidan wa tadkhul janna wannan riwaya da kai isnadin ta isnadi ne wanda yake mai ƙarfi duk da al-Hafiz Ibn Hajar a cikin al-Fathul Bari ya kawo wuta haka da kai Imam at-Tabarani ya kawo wuta Imam al-Baihaqi ya kawo wuta sai dai isnadin ta isnadi ne wanda yake mai rauni idan ka koma wannan silsilatul da'ifa na Imam al-Albani hadisi mai lamba ta 6398 zaka samu yayi alama akan lalle wannan hadisi ne wanda yake da ifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce me ba tuftalu shahid
shahidan wa tadkhulul janna amma dai abinda dai yawa kana ga sabati yarda Allah ta tabbata a gare shi waccan magana bal huwa min ahlil janna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wanda ita riwaya ce wanda take ingantacciya tabbas tunda ita Imam Muslim ya hutar da ita yake cewa tabbas sabit dai ne daga cikin mutanen gidan aljanna kuma wannan yake ƙara tabbatar maka ba wai mutane guda goma nan ba kadai da manzo Allah ya musa albishir da gidan aljanna su kadai ne kurma alsayin wanda aka yi wa albishir da gidan aljanna kaga sabit an ce mai bal huwa min ahlil janna bari dai shi innan dan aljanna ne kaga wannan yake ƙara shi ma an mai albishir da gidan aljanna haka su bilal da kai wa an su malami da wani zai yi kurm zai ƙara tabbatar maka lalle wannan nan dan aljanna ne ga su ukasha sun ce manzo Allah kamun addu'a kasance daga cikin su wanda za a cece su a sanya su a kallon shi duwa shi aka ce kana daga cikin su kaga wannan yake tabbatar maka dan aljanna ne haka wanda suka halarci yakin badar su 1315 ko 13 dukkan su innan ai aljanna ne mutanen da ubangiji ya dora hannunsa akan hannunsa suka yi wa manzon shi waya shi ma manzon Allah ya ce ubangiji ya sabkar da Allah da aya ubangiji ya yarda da su su ma ai aljanna ne kaga da yawa daga cikin mutane zaka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu malami ko kuma a da kai wani abu wanda za su aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wannan dan aljanna ne kaga kuwa wannan shi ma albishir ne wanda yake nunawa sai dai kuma abin kaito bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya ma wani albishir da gidan aljanna shi ma wanda zai maka shi ma ta kanshi yake bai san ba yaya karshen zai kasance saboda a kullun ana lissahi ne da ba farkon ba karshen wa inna ahdakum la yajma'u ayulain wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha sai da yanku za a same shi su ne kaza in an tashi zana mutanen kirki a garin nan su su a zana amma dai zai kasance yana aiki irin na aljanna karshen rayuwa hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u sai ya kasance tsakankanin shi da shiga gidan aljanna daidai zira'i guda nan zuwa nan yace kurum sai littahin da aka riga aka kaddara mai damuwa a cikin ma'ayyashi a rubuta mai shaqiyun aw sa'irun sai shaqawa heta zo heta hawo kan shi ta mamaye shi kurum fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ringa aiki na irin mutanen wuta fa yadkhuluha kaga karshen yazo karshe mara kyau haka kuma wai kakka kallu wai wane yana kaza ka hudda mai tsammaki da kai wannan ba yahudan wannan muharrar sunan nashi ya shige mu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai lamani da gidan aljanna bai yi sallar azhar ba bai yi sallar la'asr ba bai yi magharba ba bai yi isha ba bai yi asuba ba amma dai aka ce bai dan aljanna ne an huto yaki ba yahude ne kuma yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga dukiya ta dan na baka kuma na shigo cikin addinin musulunci ka umurce ni in yi wani abu ko ya shiga cikin yaki kuma yana gwabzawa kurma aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace madalla da wannan bai huda to ka gani shine yake bayyana wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli an-nar wannan nan zaka same shi duk wani asha da su ake aikatawa sai ya kasance tsakankanin shi da shiga wutar jahannama gwalgwadan zira'i guda yace sai littahin da aka riga aka rubuta mai lalle zai samu sa'ada a rayuwar shi ta duniya da ta gobe kiyama yace sai ya zo ya gabata kurum sai ya koma ya ringa aiki irin na aljanna fa yadkhuluha sai ya shige ta yana bada labari ɗaya daga cikin malaman haram yake cewa yayi muhulkin wani yaro sai da aka nuna mai ga inda yake ga ungosu ga inda yake ga kamannin yara ya tahiyyam yayi magana yake neman yayi muhulki so da ya gani akai ba wannan ba ya kare hannu uku yace to ya tahi neman yara ya tahi inda ya gani a muhulkin ya tahiyya zam ya tahiyya tambaya wanda nake nema aka nuna mai yaron yana barci ya huto yace abinda nake so ka zo mu tai nayi muhulki kaza ya bashi labari yace ka zo mu tai haram yace da ya shiga sallar magharba sallar isha'i yace a yana harami sai asuba kamar asuba ya mutu ka gani fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhuluha Allah ya datar da mu wannan shine karshen karatun namu kuma minti uku ya rage kenan za mu tsaya nan insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi gaba inda muka tsaya shakhsiyya ta 51 shine al-Abbas ibn Abdul Muttalib al-Abbas dan Abdul Muttalib
dan uwa ga Ali ibn Abi Talib, dan uwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya cutar da Al-Abbas kamar ya cutar da ni, kamar yanda yake cewa Fatima bid'atun minni, Fatima wata tsoka ce daga gare ni, ana san abin da ya dame ta. Ki sanya aka samu Ali ibn Abi Talib ya kame da dukkan wani abu har zuwa lokacin da manzon Allah, har zuwa lokacin da Fatima ta rasu, sannan kuma akai abubuwa abin da mun karanta dai Allah ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu, bukatunmu na alheri Allah ya biya mana, abin da kuma iya ba Allah ya iya mana, ɗan uwa da amana arziki da suke bara addu'a na nesa da na kusa, muna fatan kowa Allah biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki, muna tawassali ga wannan zama da muka yi, duk abin da ya tsanani a rayuwa Allah ya kawo mana saukin shi, da abin da rai take harara na alkhairi Allah ya tabbatar mata da shi. Allah muna albarka ya yi zuri, amma albarka ya yi wa abin da ya rasa mu da shi, ne daga ilimi, ne daga dukiya, albarka ya yi wa sauran kanukan mu albarka, marasa lahiyar mu dake gida dake asibiti, muna fatan kowa Allah ko rume manzon sauki ya sanya albarka a ciki, ya sanya abin da yake juyayi da shi kafara ne a gare shi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.